wannan zargi ba yau aka fara yin sa ba in ka tuna ko a karshen makon nan da ya wuce akwai irin wannan zargi da aka yi wata hukuma ta majalisar dinkin duniya a nan Najeriya to ba ma so saboda muna ganin cewar aikin da suke yi yana da muhimmanci ba ma so mu rika jayayya da su mun fi so su ne da hankali akan aikin su na kare darajar kasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya mu dai so abin da muka yi shine rahoto ne muka yi inda muka nuna akan cewa cikin shekaru uku a kalla kusan mutane 4000 aka kashe sakamakon rikici tsakanin makiyaya da manoma abin da muke cewa shine haƙƙin gwamnati ya rataya akan gwamnati haƙƙi ne ta kare dukiya da rayukan jama'a shin mutane kusan 4000 da aka kashe wa aka hukunta wa aka kama kuma me ake yi domin a ga cewa an tabbatar da adalci ga dangi da waɗanda suka zama malayu saboda waɗannan kashe-kashe abinda mu muke magana a kai kenan mu
to su suna zargin ku da cewa kun bar ainihin aikin ku da ya kamata a ce kun bai da hankali a kai kuna amfani da wasu kungiyoyi kamar masu zaman kansu ko kuma masu fafutukar haƙƙin dan adam wajen ganin cewa kun tada husuma kamar yadda suke zargi misali sun kawo batun rikicin boko haram da batun rikicin makiyaya da manoma akan kuna amfani da waɗannan rikice-rikice kuna kokarin tada husuma a Najeriya
so gaskiya ba mu so mu yi mu mai da martani akan irin wannan zargi ba domin ba ma so mu shiga jayayya mu abin da muke so a mai da hankali akan batun da ake magana a kai mutane 300,000 ko 500 da wani abu sun mutu a cikin shekara uku me ya faru ya akai haka a duk duniya ba inda za a yi haka kowa ya shu sai ka sa irin tamu to baya ga wannan mun san cewa kasa Najeriya kasa ce mai doka tana da tsari idan mutum ana zargin sa da yana ko ya yi wa kasa zagon kasa ko ya ci amanar kasa akwai doka da ya kamata a yi amfani da ita a hukunta shi to idan mutum ya yi zargi kuma ya kamata ya gabatar da hujjojinsa waɗanda yake masu kwari ne ko kuma ya dau mataki na zuwa wurin shari'a
to su suna cewa suna da bayanai da hujjoji da ke nuna cewa lallai kuna aikata ayyukan da ake zargin ku da su
tunda suna da hujjoji shikenan sai a da kamata yayi a ce tunda da hujja na a gabatarwa mutane idan aka gabatarwa al'umma a gabatar da hujjojin na a bainar jama'a to kaga za a kunyata mu idan ma muna yin wani abu ne domin mu wargaza kasar nan sai Allah ya tona mana asiri abinda mu muke fata kenan
to yanzu kamar da suka ce wannan gargadi ne idan ba ku sauya salon tafiyar ku ba za su rufe ofisoshin ku kamar ya kuka ji da wannan gargadi da suka ku
to har yanzu dai muna nazari akan wannan batutuwa da suka fito daga gare su sannan kuma har yanzu ba mu tsaye da matsaya ba muna tattaunawa da dukkan waɗanda ya kamata